Sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC ke magana akan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da Noman da Dalal da kuma niya muryar Arewa ko kuma BOA Africa Zango na 102.5. Sai kuma Alpha Radio a Kumasi Ghana. Za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan boahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Masu sauraron mu assalamu alaikum. Barkanku da hantsin ranar Laraba 11 ga watan Satumban 2019. Muhammad Hafiz Baballa tare da Mahmud Lalo muke farin cikin sake jan ragamar shirin. Bayan labaran duniya, za ku ji hira ta musamman da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwaryeyi da gwamnan Kano Dr. Umar Abdullahi Ganduje. Sannan muna tafa da maimaicin shirin ciki da gaskiya na Sarfila Hashim Gumal. Har ila yau muna tafa da sharhin wasu jaridun Kamaru da kuma sakonnin da kuke bar mana akan na'ura. Amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Kusan mutum 300 aka kama a Najeriya da nan Amurka a wani samamin haɗin gwiwa da jami'an tsaron ƙasashe da dama suka gudanar a wani mataki na daƙile ayyukan masu damfarar mutane da kamfanoni biliyoyin daloli ta hanyar yanar gizo. Samaman wanda aka kwashe watanni hudu ana yin sa yayi nasarar cafke jimillar mutum 281 ciki har da mutum 167 da aka kama a Najeriya da wasu 74 da aka kama su a nan Amurka, kamar yadda wata sanarwa da ma'aikatar shari'ar Amurka ta fitar a jiya Talata. Sanarwar ta kuma yi nuni da cewa an yi kaman ma a kasashen Turkiya, Ghana, Faransa, Italiya, Japan, Kenya, Malaysia da kuma Burtaniya. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce korar da shugaban kasa Donald Trump yayi wa mai ba da shawara kan harkokin tsaron kasa John Bolton ba za ta sauya manufofin Amurka a kasashen waje ba.
But I don't think any leader around the world should make any assumption that because someone of
yace ba na tunanin wani shugaba a duniya zai tsammanin cewa saboda wasu mun sun tafi manufofin shugaba Trump za su sauya ta kowace irin hanya. Da tsakar ranar jiya Talata, shugaba Trump ya wallafa bayanan sallamar Bolton a shafinsa na Twitter, inda ya ce na faɗa wa Bolton a daren jiya cewa bana buƙatar su a White House domin bana gamsuwa da irin shawarwarin da yake bayarwa, saboda haka na ce miƙa takardar yin murabus ɗinsa wacce ya bani da safiyar jiya Talata. Sai dai a martanin da ya mai cikin gaggawa a shafinsa na Twitter, Bolton ya ce ni ne na miƙa buƙatar zan ajiye aiki na, sai shugaba Trump ya ce min na bari za mu tattauna da safe. A halin da ake ciki an nada Charlie Kupperman a matsayin mukaddashin mai bada shawara kan harkokin tsaron ƙasa a cewar fadar ta White House. Shugabar yankin Hong Kong Carrie Lam ta yi kallon hadirin kaji ga wani yunkuri da majalisar dokokin Amurka ke yi na yin wata sabuwar doka da za ta shafi yankin. Ta ce gwamnatin wannan yanki na ta lura cewa wasu majalisun dokokin kasashen waje musamman ma na Amurka na shirin gabatar da wani ƙudurin doka wanda zai katse London a harkokin Hong Kong. San ba za mu amince da wannan ba. Kalaman na shugaba Carrie Lam na zuwa ne bayan zanga-zangar da aka yi a ranar Lahadi wacce dubban mutane suka yi tattaki zuwa ofishin jakadancin Amurka da ke birnin na Hong Kong. Suka yi kira ga Amurka da ta amince da wata dokar tabbatar da 'yancin bil'adama da mulkin demokuraɗiyya da ta shafi yankin na Hong Kong. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce yana da niyyar haɗe wani yankin yammacin kogin Jordan da yankunan Isra'ila idan ya yi tazarce a zaben da ke tafi a mako mai zuwa. Matakin da wasu ke ganin zai ƙara rura wutar takaddamar da ke tsakanin Yahudawa da Falasɗinawa. A jiya Talata, Netanyahu ya bayyana hakan a wani jawabi da ya yi kai tsaye a talabijin, inda ya ce yana da burin haɗe tsaunukan yankin Jordan da kuma arewacin matattar teku wato Dead Sea idan har yi nasara a zaben na ranar 17 ga watan Satumba. Sai dai jami'i a kungiyar tabbatar da 'yancin Falasɗinawa ta FPLO Hanan Ashwari ya wallafa a shafin Twitter cewa haɗe yankunan zai kawar da duk wata dama da ake da ita ta cimma matsayin zaman lafiya tsakanin Yahudawa da Falasɗinawa.
Muhammad Lalo aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC.
Be away.
Za mu faru daga Najeriya, a makon jiya ne gwamnatin jihar Kano ta kaddamar da sabon shirinta na ilimi kyauta kuma dole a matakin makarantun primary da secondary. Sai dai a ƙarƙashin shirin yanzu wajibi ne a sanya dukkan yara da shekarun su suka isa shiga makarantun primary da secondary. Kuma gwamnatin jihar ce za ta dauki nauyin karatun su a waɗannan matakai guda biyu. A hirar da wakilin Mahmud Ibrahim Kwarayi da gwamnan jihar Kano, Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya fayyace dalilan bullo da shirin da kuma abubuwan da gwamnati ke muradin cimmawa.
Mu abin da ya sa muka dauki wannan al'amari yanzu Kano mun fi ko ina yawa a Najeriya. Kuma yawan al'umman nan tamu mun lura cewa idan ba mu hattara ba yawan nan zai zama jidali. Idan kuma muka yi yunkuri sosai da sosai yawan mu zai zama jari. To ba ma so yawan ya zama jidali, mun so ya zama jari. Kuma babban hanya da za mu bi yawan mu ya zama jari shine ilimi. Ilimi na maza, ilimi na mata, kuma sai muka fara daga tushensa, wato ilimin primary da ilimin secondary. Ya zama kyauta, abinda ya sa ya zama kyauta shine saboda tattalin arziki da ya lalace, wato za ka ga akwai waɗanda ba sa iya barin ‘ya’yansu ko sa ‘ya’yansu a makaranta domin ba za su iya biyan kuɗi da ake bukata na wannan makaranta ba. To kuma sai ya zama da har secondary ma wannan abu shi ma akwai wannan matsalar ta biyan kuɗi. To shi yasa ya zama a yi kyauta, kuɗin da ake biya na makaranta ba za a biya ba. In dai don wannan ne, to mun ɗauke wa al'umma wannan. To amma ka san ba nan banda ma wannan akwai wata matsala. Ba wai rashin kuɗin ne ba, a rashin bai damu da ma ‘ya’yan ma su je makaranta ba. To saboda haka sai muka bayar da shi dole har zuwa primary har zuwa secondary.
To amma wannan na faruwa ne a daidai lokacin da idan kai la'akari da yawan al'ummar jihar Kano da kuma yaran ma da kalilan din da suke zuwa makaranta a yanzu da kuke ganin kaman akwai waɗanda suke iya gararan ba sa zuwa din, su kansu waɗanda suke zuwa din ajujuwa ba su ishe su ba.
Babu shakka wasu ajujuwan alalace suke, wasu a gyara suke, kuma bikin magaji ba ya hana magajiya. Wannan ba zai hana mu ci gaba da gyara makarantun daidai gwargwado ba. Amma kuma abin da za ka gane shi ne, idan dai mutum ya san harkar ilimi, to aji ɗaya daga cikin abubuwa ne kawai na inganta ilimi. Ni ba Fulatani ne, akwai yaran Fulani da suka yi karatu a ƙarƙashin bishiya yau professors ne. Saboda haka ainihin ilimi duk da aji yana da muhimmanci, amma malamin makaranta da abin da za a koya yara da kuma wato jajircewa yaro shine za a samu ilimi mai inganci.
Kai magana malaman makaranta nan da su kansu akai magana a kansu. Na farko akwai karancin su musamman a makarantun yankunan karkara, sannan kuma akwai batun nagartarsu. Wasu ana ganin ma ilimin da suke da shi bai kai mizanin da za su koyar ba.
Ba shakka mun dau mataki sosai da sosai, domin a yanzu haka akwai masu ilimin koyarwa da yawa wanda ba su da aiki. To saboda haka mun fito da wani tsari na ɗaukar malamai na sa kai, amma kuma za mu biya su ƙwarai kuwa, amma kuma suna da ilimi wanda ake bukata wajen koyarwa, wato NCE minimum kenan na NCE. Yanzu haka za mu dau 3,000 irin waɗannan abun ma ya riga ya yi nisa, an kusa kammalawa ga waɗannan. To waɗannan volunteer teachers su ne za mu ƙara a kansu saboda yawan ɗalibai da za mu samu da za su shiga makaranta. Sannan kuma kamanta fa makaranta ana yin karatu da safe zuwa ƙarfe 1 zuwa ƙarfe 2, saboda haka za mu sake amfani da wannan makarantar ƙarfe 3 ko ƙarfe 2 zuwa ƙarfe 6. Saboda kaga ba sai ka zo ka ruba yawan wato makarantu da suka kai da su ba. To muna tabbatar maka dai duk lissafi da za a yi an yi shi, amma ba yana nufin cewa ba za a samu matsaloli ba. Sai dai kamar yadda na faɗa da farko, ai matsala bai kamata ta hana ka yin yunkuri wanda zai ceto al'ummarka ba.
Wasu na ganin me zai hana gwamnati a ce ta ankar da mutane game da muhimmancin su dafa wa ƙoƙarinta na inganta samar da ilimin nan maimakon a ce ta tsame hannunsu a wannan mataki na secondary da primary.
Kada ka dauki maganar cewa mun ce da al'umma su tsame hannunsu, ba haka bane. Idan ka kula wato kaddamar da wannan tsari da aka yi wannan mataimakin shugaban kasa ya zo, wato akwai kasida da aka gabatar ta yadda al'umma za su shigo wannan tsarin domin su taimaka. Kuma dama ka san mun fito da wannan tsari yadda mun samu masu hannu da shuni da zuciya, sun gina makarantu, sun gina ajujuwa, sun ba da kayan aiki, suna taimaka wajen gyaran makarantu. To wannan tsarin za mu ci gaba da shi.
Yaushe ne wannan shiri na ilimi kyauta kuma dole zai fara aiki gadan-gadan?
Idan yaran nan suka koma makaranta a mako mai zuwa 16 ga watan 9, kafin wannan lokaci, domin mu tabbatar da cewa karatun kyauta ne, mun riga mun ba da sanarwa yara da za su koma makaranta iyayensu ba sai sun ba da kuɗi da za su je su biya makaranta ba. Za mu tara shugabannin makarantu, mun ba da umarni shugabannin makarantu su bude account a banki inda za mu tura musu kuɗi maimakon kuɗin da iyayen yara za su biya.
Gwamnan Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje kenan. Kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan wakar. Madalla, yanzu kuma ga Sarfil Hashim Gumal da maimaicin shirin ciki da gaskiya.
Jama'a assalamu alaikum. A ci gaba da bin diddigin korafe-korafen da ma'aikatan hukumar yaƙi da shara da fatauci miya gun ƙwayoyi ta Najeriya NDLEA, filin ciki da gaskiya saurari matsalolin da hukumar ke fuskanta daga bakin ma'aikatanta, wanda har ma suka bayar da shawarwari da suke imanin cewa idan har aka ɗauki matakan, to za a iya samar da sauyi a hukumar, wanda hakan zai ba su sukunin guda da ayyukansu yadda ya kamata wajen yaƙi da shara da fatauci miyagun ƙwayoyi a Najeriya. Kamar yadda aka ji cikin shirye-shiryenmu da suka gabata, mutumin da aka ambaci sunansa da kuma zarginsa kan cewa al'amuran hukumar sun taɓarɓare ne ƙarƙashin shugabancinsa na shekaru 10 shi ne Malam Ahmad Giyahi, wanda shi ma muka tuntuɓe shi domin jin nashi ɓangaren. Batun da idan an saurari shirinmu da ya gabata, ya musanta da cewa a nashi ganin an samu ci gaba a hukumar, ya kuma tabbatar da cewa ya kori ma'aikata bisa wasu dalilai da ya bayyana cewa suna bisa tsarin doka. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim Gumal. Kamar yadda aka ji dai a farko, Malam Ahmad Giyahi shine tsohon shugaban hukumar NDLEA, wanda ya jagorance ta har tsawon shekaru 10, inda ma'aikatan hukumar suka zarge shi da rashin samun ci gaba a tsawon lokutansa, har ma suka ba da shawarar cewa idan har ana son ci gaban wannan hukuma, dole ne sai an zabi wanda zai shugabanci hukumar daga cikin ma'aikatansu maimakon a je waje a dauko shi. Batun kenan da Giyahi yake cewa,
a ba su shugabancin wuri, tabbatacce duk wani ma'aikaci babbar fatan shi shine shugabanci ma'aikatar da yake aiki a ciki ya yi daidai wannan bukata ne, duk ƙoƙarin ya da wannan buri da. To zancen cewa ana ɗauko wani tsoffin ma'aikata kamar ɗan sanda ko sojoji suna shugabantar wurin, to ai abin za ka lishe sabon wuri ne, sabon ma'aikata ne. Saboda haka hankali a hankali ake renon su har sai sun kai yanzu da za su shugabancin nan.
sun ce da son samu ne ya kamata wannan hukumar ta NDLEA ta zama tana karkashin ma'aikatar kula da cikin gida ne wato interior kamar yadda irin civil defense su immigration suke karkashin wannan hukumar ba ma'aikatar shari'a ba
to gaskiya waɗanda suka faɗi wannan magana ba su fahimci ma'aikatar da suke ciki ba bisa ga misali 1989 da aka zo aka fara magana kafin NDLEA ai sun kom dokar da aka kafa ma'aikatar hana safara da miyagun ƙwayoyin Amerika ita aka ɗauka a kawo Najeriya saboda ne su a Amerika waɗannan ma'aikata ɗin suna ƙarƙashin Ministry of Justice saboda haka na Najeriya masu take to NDLEA sanan to ƙarƙashin Ministry of Justice to baya ga kallon in ka dubi dokar a ainihin gaskiya ayyuka ɗin na wurin zaga kuɗansu abubuwa ɗin dole sai ka zo ka Ministry of Justice a baka izinin yansu bisa ga misali idan ka tuhumar mutum yana safara da miyagun ƙwayoyi ya tara dukiya ya ajiye su a banki ko kuma a'a ya gina wani marketing gida kana da izini ka tuhumce shi a cikin doka ɗin to amma saboda kar a wahal da bayan Allah a kan hanyar da ke ba daidai ba sai aka ce ka nemi izini na Attorney General kafin kai wannan bincike to kaga shi ko Attorney General dole sai ka ba shi cikakken bayani ya gamsu shi kafin ya baka izini kai wannan bincike ɗin to kaga waɗannan an ce sai ka nemi izini daga wajen Attorney General to haka kuma idan mutum ya zo shi ya yi abin nan ya shafa da miyagun ƙwari ƙasashen waje suna buƙatar shi a kai shi can wurin kai masa shiga nan ma dole an tuni jina za ka zo wurin shi zai ba ka wannan izini ne kuma a cikin dokoki ɗin inda za su tsaya su natsu su karanta dokokin NDLEA za su ga cewa yawanci akwai neman haɗin kai da ƙasashen waje kafin a yi nasarar aikin nan saboda aikin nan ba abu ne wanda kai za ka zanna a Najeriya ka ce za ka yi kai nasara ba haka ba ne dole sai ka samu haɗin kai da ƙasashen waje kuma ƙasashen wajen nan ba za su haɗa kai da kai ba sai sun gamsu da cewa kana gudanar da aikin ka daidai bisa ƙa'ida.
Wala madugiya da har zuwa ina jin banan nan bayan ka ajiye aiki a shekara ta 2015 ka taimakawa ka zama mai taimakawa na musamman ga shugaba Buhari kan yaki da miyagun ƙwayoyin nan. Shin me yasa aka kafa wani kwamiti ƙarƙashin jagorancin janar Buba Marwa ya yi bincike ko ya yi garan bawul kan ayyukan hukumar nan?
Wato abin da ya faru din shi shugaban ƙasa na ga cewa akwai abubuwan da ya dace a ce an yi su a gyara a cikinsu saboda akwai 'yan shaye-shaye da ake yi akwai kuma miyagun ƙwari da ake abinin ɗinsu to yana so ya magance su saboda in ba haka in aka yi ba nan gaba za a rasa wuraren da za a yi noma ma na kirki a ƙasar nan saboda duk masu noman wannan tabar wiwi ɗin in ba ya sa ba za su mamaye gonakin su ta noma su ba kuma in ba a yi sa ba sunan mu zai ci gaba da ɗaki saboda 'yan Najeriya da dama suna safar da miyagun ƙwayoyi zuwa ƙasashen turai to shi ɗin ne yasa ya kafa wannan kwamiti na Marwa ɗin kuma baya ga haka na saboda yana so a yi gyara kuma yana so a kare mutuncin Najeriya ya ba da izinin cewa a ɗauki ma'aikata a ƙara a kan har mutum 10,000 wanda ya kuma tun da aka kafa NDLEA ba taɓa samun wanda ya ba da izini a ɗauki fiye da 2,000 ba amma sai ga shi ya ba da izini a ɗauki 10,000 saboda a yi wannan gyara ɗin.
To a ƙarshe gaba ɗaya Malam Ahmadu Gyaɗe mutanen nan sun yi kira ga shugaba Buhari cewa in bai gaggauta ya yi garan bawul da hukumar nan ya tabbatar da jin daɗin ma'aikata ba to kusan Najeriya za ta zama wani dandali ne na shan miyagun ƙwayoyi illar ta'addanci irin na Boko Haram zai ƙara ƙaruwa saboda illar shan miyagun ƙwayoyin nan me za ka ce kan wannan?
Ne to ai shi shugaban ƙasa ɗin ya riga ya gane cewa ya kamata a ɗauki mataki shi yasa na gaya maka cewa wannan kwamiti na Marwa ɗin nan an yi shi ne saboda kuma shi shugaba Buhari ne ya ba da izinin a dauki ma'aikata a kara ta kai wanda ake da su in har 10,000 to ai shugaban kasa ya iyakacin nashi aiki da sauran abin da yake su su kansu su gyara halayensu su yi aiki ne ai shugaban kasa kan yayi gawar gani a ciki tun da ke number 1 ya yi appointing the minister of justice wanda shi ne ke lura da NDLEA kuma baya ga hakan nan ya dauki kanar ɗin soja ya zo ya saka NDLEA ɗin saboda shi wannan kanar ɗin shi ne chairman ya tabbatar da cewa duk wani abu na suka da miyagun ƙwayoyi an daƙile shi a Najeriya to kaga shi shugaban ƙasa Buhari ya yi nashi fanni ɗin sauran abin da yake su ne ma'aikata ɗin su kuma su tsaya tsayin daka su tabbatar da cewa sun yi abin da ƙasa take yi sun su sun tabbatar da cewa miyagun ƙwayoyi ɗin nan ba a amfani da su su tabbatar da cewa ba a safara su kuma su tabbatar da cewa an kare mutuncin Najeriya.
Tsohon shugaban hukumar yaƙi da sharafa daucin miyagun ƙwayoyi ta Najeriya NDLEA Malam Ahmadu Gyaɗa kenan. Masu raro kun dai ji halin da ake ciki game da hukumar NDLEA. Ba wai za mu tsaya a nan kaɗai ba. Filin ciki da gaskiya zai tuntuɓi ma'aikatar shari'a ta Najeriya domin miƙa mata ƙorafin ma'aikatan na NDLEA. A nan muka ƙarshen shirin namu na yau, sai ko makon gobe idan mai duka ya kai mu inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu musamman ma Hassan Umar Tambuwal da Nasir Adamu Elikaya waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku. Ni Sarfili Hashim Gumal ke cewa mu kasance lafiya.
Madalla a gaida Sarfil Hashim Gumal da maimakin shirin ciki da gaskiya. Yanzu kuma ga sharhin wasu jaridun Kamaru.
Zan fara shirin jaridun namu ne na wannan mako da jaridar Le Message an da babban labarinta a farkon shafinta yake nuni da cewar babban kotun sojojin kasar jamhuriyar Kamaru sun sake gurfanar da dan adawan kasar Maurice Kamto na jam'iyyar MRC a gabanta an da suka sake daga shari'ar ta sa zuwa 8 ga watan Oktoba 2019 nan jaridar an rubuta kuma ita ma cewa ta yi kotun na sojojin kasar ta jamhuriyar Kamaru ta sake yankewa mataimakin gaban jam'iyyar ta MRC Mamadu Mota hukunci daurin shekaru 2 kafin kuma a sake bankado waɗansu al'amura da ya kamata a yanke masa shari'a akai jaridar Luswar kuma ta binciko mana yanda akai kan yanda Maurice Kamto shugaban jam'iyyar MRC kuma wanda ya fito na biyu a zaben da aka gudanar na shugaban kasar a shekarar da ta gabata anda jaridan ta tsakuci akan cewar ko wane ne yake mara masa baya a fadin duniya kasancewar ba a san shi da tuwa babban dan siyasa ba a fadin kasar jaridar Information kuma ta ce lauyoyin dan adawan kasar sun yi kira ne ga shugaba biya da yi kokari ko ya gaggauta wajen sako Maurice Kamto din game yanzu haka magoya bayan sa suna da fifi na ganin cewa an yi masa afuwan akan al'amuran da yayi a kasar ta jamhuriyar Kamaru jaridar Mitasion kuma ta hango mana anda club din Indomitable Lions yanzu dai ta kwashe tsawon watanni 6 babu malamin da zai horas da masu takale da a fadin kasar sai kuma jaridar Camel Press anda ita kuma cewa ta yi ta sake mikawa kamfanin Bolore sabon izini na gudanar da harkokin su a tashan jirgin ruwa na birnin cinikayyar kasar Duwala bayan sun kwashe shekaru 25 suna gudanar da ayyukan su jaridar Dusahel kuma ta arewacin kasar jamhuriyar Kamaru ta ce har yanzu dai maharan Boko Haram suna ci gaba da cin gashin su babu babbaka a kan iyakar kasar Kamaru da kasar tarayyar Najeriya anda a yan kwanakin nan ma dai sai da aka halaka mutane mutane uku a kauyen Limani dake kan iyakar kasar. Zamu kammala sharhin jaridun namu ne da jaridar Economy anda ita kuma ta yi mana tsaikuci akan cewar rashin kyawawan hanyoyin mota a kasar Jamhuriyar Kamaru yana jawowa matsaloli ga manyan motoci a fadin kasar, wanda har yanzu haka gwamnati take kokari na ganin cewa ta tabbatar da gina wadansu ingantattun hanyoyi. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Madalla a gaida Muhammad Awal Garba da sharhin jaridin Kamaru. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon ma nan Washington na cewa karfe 3:25 na dare. Yanzu kuma sai ra'ayoyin da masu sauraro suka aika mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum, mai magana babu Muhammad Awal Baban Yarshi. Karamar kuma to mutum da Hausa na Najeriya da na jiya ku mika ka kullu ga gwamnatin talakawa da ta Kaura Muhammad gwamnatin da Hausa. Ku kuma ka mana da hanya tsakanin shiga Tulu Sabon Gari zuwa Tulu da Rahama zuwa Samunaka. To Allah da Annabi ku kuma ka mana da wannan hanyoyi domin ta fuskanci dadin fito da amfanin gina na kan da suke wannan yanki don yana da jama'a tsaya musamman Sabon Garin Tulu zuwa Tulu daga Sabon Garin zuwa Tulu daga Tulu zuwa Rishi sai makamar da wannan hanya da Allah da Annabi ta yi ba mu da sakon mu ga wannan jihar Bauchi.
Assalamu alaikum muryar Amurka, a mai magana Rabi Musa Zaburan fi daga nan Zaburan takarmar hukumar Kaugama a jihar Jigawa ta Najeriya. A to muryar Amurka, yau ina so in bayyana ra'ayina wato a bisa wannan matsaloli da suke faruwa inda ake kashe ɗan Najeriya a sahara Afirka. To a hakikanin gaskiya wannan ba karamin matsala ba ce babba, kuma kira na a nan shine ina kira ga Majalisar Ɗinkin Duniya da dan Allah dan Annabi ta tsauraran mataki akan wannan sahara Afirka, kuma da dukkanin wasu shugabanni da wanda ike suke da ruwa da tsaki da za su iya sa hannu.
Assalamu alaikum wa rahmatullah, mai magana Laudi Idan na Kruba a jihar Zamfara. A lingamin na cewa jiyoyi muna maku fatan alkhairi akan daman da suke damu suna kofa albarkacin bakin mu. Sai ina son in kira ga gwamnatin Najeriya ta zauna da fatan ta da NCA saboda ko me za a yi zaman lafiya ya fi zaman nan sarki ya fi a kamata da sarki. Aka duba abin da aka yi da Boko Haram, kaga su mai da kuma suna ta abubuwan su. To kuma sai ce ba a kada wannan ba, ana zagin uba wannan. Najeriya muna bukatar zaman lafiya.
Kafin mu sallama ga Mahmud da labarai amma a takaice.
To kusan mutum 100 ku aka kama a Najeriya da nan Amurka a wani samamin haɗin gwiwa da jami'an tsaron ƙasashe da dama suka gudanar a wani mataki na daƙile ayyukan masu damfaran mutane da kamfanoni biliyoyin daloli ta hanyar yanar gizo. Samaman wanda aka kwashe watanni hudu ana yin sa yayi nasarar cafke jimillar mutum 281 ciki har da mutum 167 da aka kama a Najeriya da wasu 74 da aka kama su a nan Amurka, kamar yadda wasanarwa da ma'aikatar shari'ar Amurka ta fitar a jiya Talata. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce korar da shugaban kasa Donald Trump yayi wa mai ba da shawara kan harkokin tsaron kasa John Bolton ba za ta sauya manufofin Amurka a kasashen waje ba. Da tsakar ranar jiya Talata, shugaban Trump ya wallafa bayanan sallamar Bolton a shafinsa na Twitter, inda ya ce na faɗa wa Bolton a daren jiya cewa ba na buƙatar sa a White House domin ba na gamsuwa da irin shawarwarin da yake bayarwa.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi. Sai kuma can da la'asar za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu, ciki har da shirin himma na Abdulaziz Adili Toro. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Solomon Abu da ya taimaka ya haɗa shirin kuma ya bada umarni, da injiniyanmu na yau Daryl Smith, ni Muhammad Hafiz Baballa nake cewa ku huta lafiya daga nan birnin Washington DC.